الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أيها الدرس منا 50 آية أذكر منا الجامع الصحيح لإمام البخاري. يو إيجا واتن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا داري حدود 39 ودى تيدي دي درانا 20 بيوغا واتن غوما شكرا تدبو بيدا غوما شابو كي تني لادية واتا كاي ديين قسمبا كيكن جيبا غواتا با أني هذا تو سيدي واتن سيدي فاي غواتا جيا أها غنشي دا جرما تياكتش وانن شبو وانن 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 اي ورديكي تو با أين حكا أشريع annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin alamun sa'a an aka zo a ga wata a ce wannan je ya tsaya daga cikin sa'ar alamun sa'a saboda haka an fadi shi ta fuskar zargi ba a son haka in aka duba ba a ga wata ba aka ga hazo a cika to kuma gaskiya ƴan uwan mu suna kokari kwamitin duban wata na kasa baki daya yana da mambobi a ko ina mu ne dai nan Kano ba ma kokari muna aika musu da rahoto amma sauran kasashe sauran wurare duk ana aikawa to kusan kuma za su bincika su ga sauran kasashe da suke duba ina da suke da irin waɗannan kwamitoci me bayanin su to ajiya bayanin su shekaran jiya ba inda aka ga wata sai a can Barbados can wani tsibiri kusa da America da kuma cikin American kanta mu wannan a lokacin ma inda aka gani a America an da aka ce watan an ganshi a America a lokacin da mu wajen sha bin dare ma ta wuce mu a lokacin mu lokacin da su suka gani munan sha biyun dare ma ta wuce saboda haka kaga dama kuma idan ne yamma suka gani baya lizimtar na gabas in ne yamma suka gani baya lizimtar na gabas da na gabas ne suka gani yana lizimtar na yamma zai iya lizimtar na yamma saboda haka aka cika wata kwana 30 kamar yadda aka cika watan Zulhijja kwana 30 haka Muharram din ma ya cika kwana 30 dan haka yau ne ɗaya ga watan Safar amma yau daren biyu ta shiga amma kun san saboda an jirkita mana lissafi muna tafiya da ranar ne kafin dare amma a lissafin musulunci dare ake tafiya da shi kafin rana na'am a babu rikici a ji sayidu babu rikici saboda an rataye hukuncin da gani ne ba a rataye hukuncin me yasa ba a rikici a kan lokacin sallah azhar saboda ba a rataye hukuncin da an rataye shi da tafiyar rana saboda haka lissafi zai iya tabbatarwa amma wata an rataye hukuncin sa da gani ne sumu li ru'yatihi cewa aka ce azmi in kun gani to na ce da ganin ido ake aiki ba da kalanda ba in aka ce za a iya yi da kalanda to wannan zai iya ko da kalanda ma za a iya samun sabanin hukunci saboda za a iya cewar lokacin da shi dai wata hilal ba shi ne haihuwarsa ba a yi wasa inda za a gani ba shi ne haihuwarsa ba amma haihuwarsa lokacin da yake ake haifarsa abinda ake kira conjunction wanda za a iya saninsa da lissafi kuma lokaci ɗaya ne to amma yayin da aka samu wannan conjunction ɗin zuwa lokacin da za a gan shi yana saɓawa wanda shi ne ainihin rabuwarsa tare da rana yanda zai zama tokan cewa rabuwar ta isa za a iya ganin ta to wannan abu ne wanda yake yana sabawa da hukunci zuwa hukunci da karfin ido da ganin rashin karfin ido da yiwuwa da rashin yiwuwa da irin yanayin waje tudunsa da kwarinsa duk waɗannan abubuwa shine suke sanya gani din yake zamantowa daban to kuma ko da ganin za a rataya shi da lissafi shi kansa wannan itibarin da za a yi shi kansa yana sanya waɗansu lissafin su ya saba da na waɗansu to shi yasa ake samun saɓani na'am za mu tashi darasi na 51 babu bawli sibiyan shine babun da za mu tashi babi na 59 babu bawli sibiyan na'am da ta lalaba Allah
rahman rahim
na'am al-musannif imam al-bukhari Allah ya ji kansa yace babu bawli sibiyan babin bawalin yara wato menene hukuncinsa mun ji bayanin bawali umuman mun bayyana cewa shi bawali na jasa ne kuma wajibi ne wato a tsarkake kai daga gare shi sawa'un daga jiki ko daga wurin sallah ko daga tufafi da kuma kan cewar yana ɗaya daga cikin abin da rashin tsarkake kai daga gare shi da rashin rabuwa da fitsari da kare kai daga gare shi yana daga cikin abin da yake sabbaba azabar kabari mun ji a darasin da ya wuce to yau kuma za mu karanta akan to fitsarin ƙananan yara fa asbiyan na'am me hukuncin sa na'am نعم نعم يتي أخبرنا مالك مالك يا كرنت أمانا حديثي ما تومن كرنت حديثي يناجي شيخان كتوا أخبرنا دور الشي مالك كمين أكي كرنتون قرآني هكا أكي لو كان حديثي وجنسا كنا فتاينا جارا مكو بعدي شي يفتا كرن كجيبا كنا فتا شي يناجي واندا جتين ألويني جي كرنتا يناجي ينا شوا حكا ينا جرغي ركي إن يايدي دي نعم دقى هشام تأم أروى daga baban sa shine Urwa bin Zubair daga Aisha ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta ce an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yaro jariri fa bala ala thawbihi sai bawali akan tufafinsa akan tufarsa sai ya ce a kawo masa ruwa fa'atba'ahu iyyahu sai ya kwarara shi a kan fitsarin shi ne ma'ana fa'atba'ahu iyyahu ya kwarara shi a kan fitsarin nan imamu al-bukhari bai bayyana hukuncin meye hukuncin fitsarin yaro ba sai dai hadisai da suka zo a kan wannan ba su cika sharaɗin bukhari ba domin akwai hadisai da suka nuna cewar fitsarin yaro jariri in namiji ne ana yayyafa ruwa a kai in mace ne ana wankewa haka yazo daga hadisin Ali ibn Abi Talib yunbahu bawlul ghulami wa yughsalu bawlul jariya ana yayyafa ruwa a bawalin yaro namiji a yayyafa ruwa a bawalin yarinya mace haka zalika aka ruwaito daga haka zalika ma aka ruwaito daga hadisin Lubabata bintul Harith marfu'an daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka hadisi da dama suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki har da wannan hadisin wato ne a ganin ban sha'awa hadisin Zainab bint Jahash a cikin Tabarani cewa Al-Hasan ibn Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'a wa huwa yahbu ya zo lokacin yana rarrafe والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yana kicin gida yana bacci fa sa'ida ala batnihi sai ya kama shi ya haukan cikin sa wa wada zakarahu fi surratihi fa bala ya samu cibiyar annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya sanya gaban nasa ya fitsari a ciki na'am wace mota ce kalfe shi to akwai mota KMC 39RQ ta tare hanya da Allah ko za ta je ta dauke mu za a je a dauki mai motar da je ya dauke ta wace iri ce mota Honda ce na'am to shi ma sai aka tamamin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo ruwa kawai a zuba a wajen bai wanke tufar ba نعم 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 يتي مالك يا كرم تامنا حديثي لدى ابن شهاب شيني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري لدى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ايه لدى تشتم من يما لمن نم قدابة في دا اكي تشمسو الفقه الفقهاء السبعة من يما لمن قدابة في نمدينة waɗanda suka yi karatu wajen sahabbai kuma ya zamanto ilimin fiqhun madina su ne suka rike shi suka miƙa shi daga sahabbai zuwa ga tabi'i tabi'ina na'am daga ummu qaisin binti mihsan ummu qaisin binti mihsan tana daga cikin mata da suka yi hijira muhajirat ce yar uwar ukashata bin mihsan ukashata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa anta minhum yana cikin 70,000 din da za su tashi ranar alkiyama su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba to ummu qaisin yar uwarsa ce ta daga cikin almuhajira na'am cewa ta zo da wani dana ta karami jariri lam ya'kuli ta'am bai fara cin abinci ba ma'ana bai fara cin abinci ba bai zamanto wanda yake an yaye shi yana cin abinci ba ta zo da shi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa azai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi fi hijrihi akan cinyarsa fa bala ala thawbihi sai ya bawali akan tufarsa akan tufar manzon Allah akan rigarsa sallallahu alaihi wasallam sai ya kira a kawo masa ruwa wana dahahu yayyafa akai walam yafilhu bai wanke ba to wannan hadisin kun ga ya nuna cewar ba kowane yaro bane yaron wanda yake lam ya'kuli ta'am shine wanda bai ci abinci ba to amma duk wannan hadisin na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin sayyidina ali shi yazo da sigar wato kauli sai dai hadisin bai cika sharadin bukhari ba hadisin a cikin musnad al-imam ahmad yake da ashabu sunan illa nasa'i shi nassin hadisin shine yumbahu min bawli wato yumbahu bawlul ghulam wa yubsalu bawlul jariya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayya faruwa a bawalin yaro jariri namiji a wanke bawalin yarinya jaririya mace to kun ga wannan nassi ne magana ke ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai fi'ilin sa ya nuna kan cewar yaron idan ya zamanto wanda bai riga ya an yaye shi yana cin abinci ba to shine wanda yake aka yi masa wannan ruksa gashi nan kuma ya bayyana a cikin wannan riwayar walam yaftilhu bai wanke tufar ba to wannan hadisin ya nuna hukun abubuwa da dama na farko dai ya nuna cewar bawalin yaro jariri namiji shi ma najasa ne sai dai wajen yin tsarki daga gare shi an sassauta ba sai an wanke ba amma yarinya sai an wanke shi ko yaro kawai aka zuba ruwa ya wadatar to menene hukumar bambancewa tsakanin namiji da mace to malamai sun yi bakin kokarinsu waɗansu su ce fitsarin mace ya fi tsanani fitsarin namiji bai kai tsananin najasa ba amma babu dalili akan wannan waɗansu kuma suka ce wanda yake kuma wannan kaulin shine la'alla mafi farkata ya zuwa ga daidai cewa wani yana daga cikin sauki ne na shari'a saboda al'adarsu sun fi ɗaukar ‘ya’ya maza suna tare da su a kowane majalisi suka je su fita da su daga gida su zo da su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su je da su masallaci fiye da inda suke ɗaukar ‘ya’ya mata to idan aka sanya musu cewar yaro namiji in sun fita da shi ya musu fitsari sai sun tafi sun je sun cire rigarsu sun wanke zai zamanto akwai mashaka saboda buƙatar su ne su rinƙa yawo da yara wannan sai ya zamanto musu mashakka sai aka yi musu sauki aka ce su zuba ruwa kawai ba sai sun wanke sun matse sun ba sai sun wanke sun cuɗa sun matse ba shine ma'anar ba a wanke to wannan fuskar tafi kusa zuwa ga wato bambanci tsakanin guda biyu domin babu wani nassi da ya nuna bambanci tsakanin fitsarin mace da fitsarin namiji musamman in sun zamanto manya yayinda inda haka ne da ai sai a ce fitsarin mace yadda za a wanke shi sai yafi na namiji yadda za a wanke shi amma shari'a bata bambance tsakanin wannan ba sai a yara to kuma a yaran sai muka duba muka ga babu wani nassi da ya zo wanda ya nuna cewa ɗaya ya fi ɗaya tsananin najasa illa amma wannan ma'ana da waɗansu malamai suka faɗa na kan cewar yawan hulɗa da yara maza ya fi bisa yara mata saboda haka wannan ya buƙaci ya zamanto an yi sauƙi wato sai kaga wannan wato hikima ce wadda take maƙulatul ma'ana wato wannan illa ce wadda take za a iya fuskantar a gane hikimarta to wannan shine illa to kuma a cikin wannan hadisin ya nuna wato irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wato kula da halin yanda yake kula da wato kyakkyawan zamantakaiya da sahabbansa yanda za ka ga hatta mata ma za su kawo ‘ya’yansu in sun kawo kuma ya ɗora su a kan cinyarsa kuma in yai musu fitsari ba za a bi ta da raroka ba yanzu ka duba ka ga wannan baiwar Allah ya yayin da ta kawo ɗanta ya zauna a kan cinya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna ɓacin rai ko sahabbai sun hau kanta da faɗa yaya za ta ji sai a tsinka ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya ce a kawo ruwa a zuba
kage yanzu ya zata ji a cikin zuciyarta sai ta ji sanyi ta ji ba a kyare ta ba ba a hantare ta ba sai ta ji ƙara ta ƙara jin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mu kasance wajen mu'amalar da mutane mu zamanto masu saukin hali ba masu hantara ba masu kula da yadda mutane abinda zai dadi kama mutum rai ya kwantar masa da hankali da kawar da kai daga abinda da kuma nisantar abinda yake zai tayar ma da mutum hankali ya bata masa rai to kuma sannan wannan hadisin ya nuna mana wato to su samu dan karamin yaro shi kansa yaron da yana yin fitsari aka ture shi yana da yayin fitsarin nan aka ture shi karbe shi aka ture shi duk da yake bai yi hankali ba amma wannan zai tasiri a kansa kuma zai tasiri a kan mahaifin to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kale shi sai da ya gama fitsarin nasa sannan ya ce a kawo ruwa aka zuba akai sannan wannan hadisin ya nuna wato yin tahniki ga yaro sabon haihuwa dan kamar hadisin Aisha radiyallahu anha an ce wannan hadisin ya zo ne akan yaro da aka kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tahniki tahniki shine wato ya tauna dabino ya sa a saman dafashin sa domin ya tsotsa yanzu wannan ana yi daga an haifi yaro domin ya zamanto farkon abin da zai shiga cikin cikin sa shine wato dabino mai albarka saboda dabino ambaton sa da yazo a cikin alqur'ani wato dan itace ne mai albarka a hada shi tare da yawo kuma musamman lokacin da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine farkon abin da zai shiga cikin sa to anan za a yi kiyasin wajen wani annabi sallallahu alaihi wasallam da ba wani sa ba ma'ana yanzu babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya dauka a kai shi wajen mutanen da ake musu zaton cewa mutanen kirki ne salihai ahlul fadl dan su masa wannan ko ba za a yi ba madhhaba biyu ce ga malamai da yawa daga cikin malamai irin su Imam an-Nawawi su Ibn Hajar al-Asqalani su Shawkani su Zainuddin al-Iraqi su al-Qadi Iyad yawanci dai malaman sharhin hadisi suka ce wannan hadisin yin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna asali ne na kan cewar mutanen da ake musu kaunar salaha kaunar cewa mutanen kirki ne a kai su cima yaro irin wannan tahniki ɗaya madhabar kuma ita ce madhabar waɗansu daga cikin malamai wanda daga cikinsu akwai su Imam Ash-Shafi'i malamin malikiya na ƙarni na tara mai muwafaqat da kuma abinda su malaman mu na wannan zamanin manyan malamai waɗanda na wannan zamanin suka rinjayar kenan irin su Sheikh Bin Baz a cikin ta'liqinsa a cikin wannan Fathul Bari a cikin wannan littafi sharhin Bukhari suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi kiyasin sa da wani ba saboda albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar take da nasi amma wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa shi kauna ake babu tabbas akan albarkar sa sannan kuma domin saddu dara'i toshe kafan barna domin daga wannan ne kuma sai ya kai ya zuwa ga shirka ta zo sai a rinka girmama mutum har a kai a fi a ɗaukaka shi zuwa ga matsayi wanda yake yafi matsayin sa ko kuma ma ka ga irin abubuwa waɗansu su zo shedan ya sawwala wa mutane ka ga har irin abinda ake faɗa ko da yake dai watakila waɗansu maganganun da mubalaga na faɗa kan cewar wani wanda ake ganin mutumin kirki ne wai a kai shi ya sa albarka ga sabon aure waɗansu suna ta faɗan cewa akwai irin wannan ɓarnar da ake to duk dai saboda toshe kafar wannan ɓarnar suka ce a'a kuma suka ƙarfafa wannan da cewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi haka ba da khulafa'ur rashidi tare da ijma'in su cewa suna cewa fiyayyen al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar sannan Umar sannan ce Usman sannan Usman sannan kuma tabi'an sayyidina Ali radiyallahu anhu domin bayan su babu kamar sa to wannan suka ce ba mu ga sauran sahabbai da tabi'ai da suka riski waɗannan manyan sahabbai ba suna ɗaukar 'ya'yansu wajen sayyidina Abubakar dan ya musu tahniki irin abinda sahabbai suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayansa sahabbai ba su yi ma sayyidina Abubakar wannan ba to wanda ya nuna kan cewar ijma'insu a kan rashin yi tare da buƙatuwar a yi wannan ya nuna yi ɗin bid'a ne to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu rintsi a cikin dalili na wato a fiqhu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi bayanin wannan ka'ida cewa ijma wato barin abu in akai ijma wato barin abu barin yin abu da dalilin yin sa yazo kuma ba a yi ba ya nuna cewa wannan abin da ba a yi ba yin sa bid'a ne domin dalilin yin sa yazo amma ba a yi ba saboda haka yana kan cewa rashin yin shine sunna yi din bid'a wannan na yau sai suka ce khususiyya ce to amma wannan ka'idar tana da rinzi ina son mutane kuma yi da hankalin ku dan ku fahimce ta wato idan abu yazo ana buƙatar a yi shi amma aka kiyin sa to rashin yi din ya nuna kan cewa yin sa bid'a ne in shi ne yanzu zan yi bayani yanzu a mu dauki kamar a wannan matsala kasancewar sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna kai ƴaƴansu don su samu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanya yawunsa a bakinsa wannan bukata ce tasu to wannan bukatar ƴaƴa su samu albarka har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai ta ko bayan annabi mutane za su ƴaƴan su samu albarka to amma kasancewar sahabbai sun yi ijma'i ba su kai wa wani ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu abinda zai sa ma ƴaƴansu albarka bayan suna da bukatar wannan amma ba su ba ya nuna rashin yin shi ne daidai yin kuma ya zama bid'a amma idan akwai dalili da ya sanya rashin yin idan akwai dalili da ya sanya rashin yin to sai ya zamanto yin bai zamanto bid'a ba yanzu misali kamar tarawi yin jam'i wajen sallar tarawi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ba ya daina ba kuma babu bukata akwai bukatar a yi ko to za a ce yin daga baya yin jam'i wajen tarawi bid'a ne ba za a ce bid'a ba ne domin ya faɗi dalilin da ya sa bai yi ba saboda yana jin tsoron ka a mayar farilla saboda haka shi kansa barin idan ya zamanto ba mu'allali ba ne ba a faɗi illarsa ba ba a faɗi dalilinsa ba bal kawai an hana ne ko an ƙi ne saboda a toshe wannan ɓarnar ko kuma saboda rashin yadda da ita to shine lokacin nan yin zai zamanto bid'a to da haka wannan shine ra'ayi guda biyu na malamai waɗansu sun tafi akan cewar wannan asali ne ai tabarruk to kuma abin da zai ƙarfafa wannan mazhaba ta biyu cewa ba a yin wannan tabarrukin akwai wata kissa da na gani ta Imam Ahmad Ibn Hanbal yana da kuyanga ummu walad ce naƙuda ta kama ta ta zo haihuwa shi kuma yana gefe yana bacci sai ta tashe shi sai ta ce to ko na mutu ga shi yadda nake ji watakila mutuwa ce sai ya ce mata yufarrijullah Allah zai yayi yana faɗan yufarrijullah ɗin nan kawai sai ta wani goron nishi sai ɗa ya fito jike nan ta haihu lafiya shi ne ke sun gani farrajallah Allah ya yayi wani ya daga cikin karamomin Imam Ahmad Ibn Hanbal yana faɗa ya ce Allah zai yayi a gani wato ita addu'a ta bawan Allah ba wai sai an je an yi alwala an yi salati goma ga annabi an shafa ba kawai in ya ce Allah ya yi saboda ikhlasin da kuma abin nan ɗin nasa sai ga Allah ya amsa addu'a a gani yana faɗan haka ya ce Allah zai yayi Allah kuke ya yi to da ta haihu sai ya ɗauko dabino ya ce ga dabino can na Makka ɗauki ki tauna ki masa sahani ki sa masa a bakinsa ko kaga sai ya sa ta ita ta yi tare da kan cewa shi ne fa imamu ahli sunna amma maimakon ya yi sai ce ita ta yi saboda haka wannan ya nuna kan cewar al'asul waya daga cikin hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai yara ya rinƙa musu tahaniki amma waɗanda suke yi saboda suna ganin wannan asali ne duk mazhabar su marjuhiya ce kada a ce wannan abin da suke yi bid'a ce ko kuma ɗan bid'a ne don manyan malamai ne suka faɗa haka irin su Nawawi su Ibn Hajar su Shawkani da sauran da su Al-Qadi Iyad manyan malamai ne ba za ka ce wayannan ɗan bid'a bane sai dai ka ce maganar su marjuhiya ce in ɗaya maganar kafirin jaye wallahi ta'ala a'lam na'am kware uwa za ta iya yi gashi ya yi fada wannan yana daga a cikin littafin Khallal Hassan Khallal almajiran Imam Ahmad ne shi ya tattaro dukkan riwayoyinsa Khallal shine ya mayar da mazhabar Ahmad ta zama mazhaba dama Imam Ahmad ai malamin hadisi ake ganinsa ba a ganinsa malamin mazhaba sai da Khallal ya zo ya tattara maganganunsa sai aka ga maganganunsa a cikin fiqh ba kuma bayan maganganun irin Malik da Shafi'i bane saboda haka sai aka sallama masa cewa shi ma mazhaba ce da shi ta fiqh a cikin littafin Khallal take ingantaccen magana ce na'am shafa kai wannan sahabbai sun yi sayyidina Ali ya kasance ana zuwa masa da yara ya sa hannu a kansa ya musu addu'a na yi ta kokari na gani cikin littafan musannafat da al'asar shin a cikin asar an ruwaito sahabbai suna ana kai musu yara suna yi musu tahniki tabi'ai suna yi ban samu ba amma ba wai babu bane in aka samu kaga sai a karfafa mazhabar tabi'iyya to kamar wannan sa hannu akan yaro ayi masa addu'a asali annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake kun san akwai wannan akwai Abu Mahdhura mai kiran sallah na Makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a kansa ko ya koya masa azan ya tsufa ko ina gashin sai zama fari fat amma nan wajen baki inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa da ya furfura ko ɗaya ba saboda haka sai ya zamanto wani irin gashi gare shi mai ban sha'awa nan fari tsakiya baki na'am na'am نعم نعم أفن أجمعه نعم أبن ده أكيني في أبن ده أكيني في يارن بزمن تويا ودات ده أبن شبا بزمن تويا ودات ده شن أبن شبا قبرن نونو wato bai zamanto lokacin da yake idan yana jin yunwa za a bashi abinci kuma shikenan ya shiru ba in dai nono ake bashi yana dan bai kai lokacin yayi ba to shi yasa din suke bambanci wajen sai bambanci tsakanin fuqaha wajen yankewa wadansu suka ce lam ya'kul at'am idan ya zamanto wato bai istiqlali da cin abinci ba ya zamanto abinci kawai yake ci ma'ana an yaye shikenan baya shan nono wadansu kuma suka ce a'a ma'ana idan ya zamanto cewar yana cin abincin amma bai istiqlali da shi ba yana cin abinci tare da nonon wato shine shi ma kaga dai yayan kenan wadansu kuma suka ce a'a bai fara cin abinci ba nono kawai yake ci ba abincin da ya ci in banda abincin da ake sa masa na wannan dabinon na tahniki amma in banda shi nono kawai yake ci to a wannan lokacin shine ake bambancewa tsakanin fitsarin sa saboda wannan shine mazhabar Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad mashhurin mazhabar Shafi'i haka amma kuma shine ra'ayin Ibn Wahab daga cikin malaman Malikiya amma mashhurin mazhabar Malik shine kan cewa fitsarin yaro da fitsarin mace fitsarin jariri da jaririya gabaki ɗaya ne sai an wanke ba su riko da wannan hadisin ba su bambance ba kuma har Malik yake cewa shi baya tare da Ibn Shihab a nan wajen domin ra'ayin malamin sa Ibn Shihab da ya ruwaito wannan hadisin shine bambancewa tsakanin yaro da yarinya kuma wannan shine dace da sunnar annabi da wannan ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma mazhabar Malik da mazhabar mutanen Kufa su Abu Hanifa shine cewar fitsarin yaro da yarinya duk sai an wanke amma wannan sauki ne da yazo a cikin shari'a dan haka mai riko da shi musamman saboda ingantacciyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yau shi ne suka samu nan to wannan wata fa'ida ce dan uwan mu Marwan ya kawo cewa sukari da in aka sanya shi a matsayin wato ruwansa aka shafa shi a cikin kumatun yaro hanya ce da yake maganin cewar yaron da aka haifa bai riga ya gama rika ba zai maganin wato a lalacewar kwakwalwarsa kun san yaro da bai gama rika ba yawanci shine yakan sa ya zamanto kwakwalwarsa ta zamanto bata riga ta nuna ba sai ya zamanto ko irin dolo din nan ko ya zamanto cewar dai yana da wata nakasa tare da shi to sanye sukari yana maganin wannan abu to shi yasa kun ga wannan ɗaya daga cikin abinda mu muna yin abu na sunna ko science ya nuna ko bai nuna ba amma idan muka ji abubuwan bincike na science yayi to wannan sai mu ji dadi cewa to gashi wata fa'ida wata hikima ma ta bayyana daga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda mu a da can ba a sani ba sai yanzu ne kuma aka zo aka gani ilimi ya tabbatar saboda haka wannan sai a tabbatar da shi kuma ya zamanto abinda zai dada ƙara mana wato gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar tunda wannan tahnikin ba al'adar larabawa ba ba wai al'ada ce ta larabawa da suna yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sunnata musu ita shine ya sunnata musu to kun ga shi yasa kuma malamai suka ce in ba a samu dadinan ba a sa zuma in ba a samu dadino ba a sa zuma kuma wajen dadinan ma zai kyau a samu dadino na Makka ko na Madina kamar yadda Imam Ahmad yace ga wani dadino na Makka to a samu na Madina a samu na Madina saboda ita Madina albarka ta tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ruqya zai yakan ambaci kasar Madina ko bismillahi rabbina wa riqati ba'dina wa turbati ardina yashfi saqimana da sunan Allah ubangijinmu da yawun ɗaya daga cikin mu shine shi kansa sallallahu alaihi wasallam da turbayar garinmu Allah zai yaye mu mara lafiyar mu rashin lafiyarsa sai ya tofa masa ya masa tofiya saboda Madina tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruqya da ita da kasarta yace wa turbati ardina to raka ga in aka samu dadinan irin wannan kamar yanda kake tana jin ragon suna in ma san ka tana da ake baka notice wata tara an baka notice kai na kai tana bi notice aka baka mana wata tara kana ganda yi ciki an baka wata tara ki tana jin ragon suna to haka kuma sai kai tana din dadinan da zaka yi tahmi dan ka tabbatar da lafiyar danka wannan hadisin kuma daga cikin fa'idodinsa ya nuna kan cewar babu laifi a ɗauki yaro wannan koda yake a bisa wancan mazhabar ne na'am babu yin fitsari a tsaye da kuma a tsugune a tsaye ko a zaune duk da an ce dai a zaune to ana nufin a tsugune na'am ma'ana wato a cewar ya halatta domin idan ya halatta a tsaye min babu aula a tsugune
Na'am.
Daga Hudhayfah bin al-Yaman, sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Yace. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bolar waɗansu mutane, fa bala qa'iman sai fitsari a tsaye. Sannan yace a kawo masa ruwa. Sai na zo masa da ruwa yayi alwala. Saboda haka kaga wannan fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kamar yanda hadisin Ibn Majah ya nuna wato al'adar Larabawa musamman na Makka shine maza a tsaye suke fitsari. Su al'adar su ne fitsari a tsaye. Shi yasa Abdurrahman Ibn Hassana da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitsari a tsugune sai yace qa'ada yaqulu kama taqulu al-mar'a. Ya tsuguna yana fitsari kamar yadda mace take fitsari saboda su a wajen su larabawan Makka larabawa musamman na daji da na Makka mace ce take fitsari a tsugune amma namiji a tsaye yake fitsari haka ce al'adar to amma kasancewar Hudhayfa ya rubuto ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitsari a tsaye kaga inda al'adar su ce to me Hudhayfa zai faɗa dan shine asali ko me abun ba da labari a ciki kowa ya sani haka ake to sai yace dan yayi ishara saboda Aisha ta ce tunda aka saukar da Alkur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fitsari a tsaye ba a tsugune yake to dan ya nuna cewar wannan hadisin da Aisha ta faɗa ta kore abinda ta kore abinda bata sani bane ita a gida abinda ta sani kenan amma Hudhaifa da yake ya fita da shi wurare shi ya gani sauraka ya kiyaye kuma kasancewar har ya ruwaito ya fada saboda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam a wani yawan halinsa a tsugune yake bawani amma hali ya zo da yayi a tsaye to shine Hudhaifa yake kayarsa to wajen dalilin da yasa yayi a tsaye din za mu gani a cikin hadisan da za su zo insha Allah na'am babun bawl yin bawali inda sahibihi mutun ya bawali a kusa da wato abokinsa ya zamanto bai nesa da shi ba kana wato wanda kuke tare da shi yana gab da kai yana kusa da kai kai fitsari wa tafattur bil ha'if da kuma mutun ya fitirce kansa da bango na'am na'am Uthman ibn Abi Shayba ya garanta mana hadisi yace Jarir ibn Abd al-Hamid al-Dabbi na'am daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama Salama na'am daga Hudhaifa ta yace yace ina gani na da ni da Annabi sallallahu alaihi wasallam muna tafiya mu muna tafiya wato a hanyoyin Madina sai ya zo wajen wato bola shara ta waɗansu mutane a bayan wani bango faƙama kama ya ƙumu a hadukum sai ya tsaya kamar yadda ɗayanku yake tsayawa fabala ya yi bawali wato kamar yadda ɗayanku yake tsayawa shi ma ya yi bawali shi ma sai ya tsaya haka yi ko kuma kamar yadda ake tsayuwa haka ya tsaya ya yi bawali sai na karkata ne nisa daga gare shi sai ya yi ishara gare ni a wata hadisin muslim ya yi ishara gare ni a nudunu wato zo kusa faji'tuhu sai na zo maka sai na tsaya inda ake bihi a daidai dunduniyarsa hatta faraga har ya gama na tsaya daidai dunduniyarsa amma na juya baya don na suturci shi har sai da ya gama to akwai fawaid a cikin wannan hadisin na farko dai cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya al'adarsa idan zai yi tsuguno shine ya nisa daga mutane ya je inda zai yi nisa to amma a nan kaga sai ya zo waje wanda yake bayan ma ya zo kusa da bayan a cikin gari ne tunda a bayan bangon mutane ne kuma bolar ta wani gida ce saboda ta kusa da gidan mutane sai ya ce ma Hudhaifa ya zo ya suturce shi wanda ya nuna kan cewa maksudin suturar da ta samu to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi nesa ba dan ya bayyana mana ya halatta wata fuska da malamai suka ambata shine cewa akwai yiwuwar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewar idan mutum yana cikin hali wanda cewar tafiya nesa za ta iya cutar da shi saboda ba a san mutum ya rike bawani dan zai iya cutar da shi idan tafiya nesa za ta cutar da shi to ya tsaya ya yi a nan wajen a kusa din amma ya ɗauki mataki na yin abin da nesan tafiya nesan za ta kawo shine ya suturce kansa da kamar yadda ya suturce kansa da Hudhaifa ya kira Hudhaifa ya masa ishara matso ya zo to wannan shine aula kuma wannan hadisi ya nuna mana yayin da mutum yake bawali baya magana domin kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayya yayi ishara gare ni a riwayar muslim sai ta zo da kan cewar wato sai ta zo a cikin riwayar muslim udunu wato matso to kaga zahirin wannan za a dauka kan cewa ya fada ne da lafazi to wannan ya nuna kan cewar kenan asali ne akan cewa koda mutum yana bawali zai iya magana a'a saboda wannan riwayar ta Bukhari ta nuna ce masa da yayi matso da ishara yayi masa wato kamar kai haka kace masa kai masa haka da hannunka kace masa matso da hannu tana matsayin magana amma ba maganar bace tunda abinda aka ce yayin da mutum yake tsugune yana magana mutum yana tsugune yana bayan gida ko yana bawali baya magana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kin wannan ko da ke hadisin da'if ne a cikin sunan ibn majah amma dai ba a ruwaito yana yin magana ba kuma yana daga cikin khawarimul muru'a rashin mutunci to sannan wannan ya nuna kan cewar idan idan maslaha sai mu'arada sai a kaddamar da wanda tafi maslaha yanzu sai wanda yayi abinda har ya sanya shi yayi yazo kusa da bolar mutane bai tafi nesa ba la'alla kamar yanda ake ce shine dan mutum dan a ije barnar abinda zai na mutum ya rike fitsari ya matse kansa bai riga yayi ba to sannan kuma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi alwalan nan a wannan riwayar ba a nuna ba yayi ya shafa akan kufi to kuma wannan kaga a Madina ne to wannan yana daya daga cikin abinda malamai suke murna da wannan hadisin na cewar shi shafa akan kufi ana yin sa koda ba a halin tafiya bane a halin zaman gida tunda wannan hadisa ta afku ne a Madina kamar yanda aka nuna wannan subaqat al-qaumi kuma kamar yanda waɗansu daga cikin ruwayoyin suka nuna a bayyane kan cewar a cikin Madina ne a cikin garin Madina ne to wannan asali ne wanda yake malamai suke murna da shi na'am sai hadisin karshe shi ma yana da alaka da wannan sai mu ƙara sauraron mabahis din wannan babin babin yin bawali a wajen wato bola shara ta mutane na'am 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 abu wa'il yace abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsanantawa a wajen sha'anin fitsari yana cewa hakika su bani isra'il sun kasance idan wato idan bawali ya samu kifar ɗaya daga cikin su qarabahu sai ya yanke shi da ruka bazan san ya wanke shi sai dai ya dauko almakashi ya yanke kifar in maho ne ma ya maho daga baya to abdullahi to shi abu musa al-ash'ari yana tsanantawa irin wannan tsanantawa sai hudhaifa yake ina ma dai ya bar wannan magana ya daina faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo subaqata qaumin shara ta waɗansu mutane fa bala qa'iman sai ya bawali a tsaye yace to wannan in ku yi bawali a tsaye kaga wannan tsanantawar da yake yi akan bawali bai kamata yi ba dan zai iya yiwuwa wani abu ya dan samu jikin mutum to akan washe sai washe sai ake cewa wannan asali ne na Malik cewa fitsari dan tarbatsan fitsari dan kankani kamar idan allura dan ya taba jiki ba komai bane domin mutun yace zai damu da shi ma sai ya zama ciwon waswasi ne to amma waɗansu malamai sun bambance cewa su baba al'adar bola wato ba dan dauri bace juji bola hausar zamani ke ko juji kome saura a ban taɓa jin wannan hausar wannan ba hausar Kano bace ba Bengali wannan ba hausar Kano bace juji dai na'am juji mun san da ba ta Kano bace ita ce saura kwarai gonar da ba a yi noma ba ta buga ma Bengali amma dai kun san juji ai ko kowa ya san juji kowa ya san juji subaba ko yanzu abinda laraba suke ce mazbala mazbala ko zubala haka suke ce mata irin laraba wanda zamani to ita shi al'adar juji kaga ba tsandauri bane saboda haka yawanci tarzatsin fitsari ba zai taso ba to a nan ne shine sai malamai suke cewa me hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawali a tsaye a nan wajen waɗansu suka ce yayi haka ne a tsaye saboda tunda an ce wajen juji ne tsuguno ba zai yi ba in ya tsuguna zai iya bata jikinsa waɗansu kuma suka ce dalili saboda kuta da gida a cikin gari ne a cikin gari ne tsuguno daga cikin illar tsuguno akwai fitar rihi amma idan mutum a tsaye ne zai iya hana rihi fita to kuma mutum yana bawali rihi yana fita inda za a ji shi rashin muru'a ne rashin kama kai ne rashin mutunci ne yana dan zubar da mutunci saboda haka idan mutum yana waje saboda haka sai malamai suka ce bina'an akan wannan sai suka ce idan mutum yana waje wanda yake yin fitsari a tsugune zai iya kawo masa wannan illar ko dai ya bata jikinsa saboda wajen yana da dauda da in yace zai tsuguna zai iya bata tufafinsa ko kuma tsugunan zai kai shi yayi abinda zai zamanto muru'arsa ta tafi a ji shi yana ta ba mama yana ta bada abubuwa ne marasa dadi in ya san zai irin wannan to sai ya tsaya sai daga cikin halaye kenan waɗansu sai suka ce abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna yana da ciwo ne a bayan gwiwarsa ma'abir bayan gwiwa da yake hana ya tsuguna ya durƙusa shi yasa yayi fitsari din a tsaye to amma wannan hadisin bai inganta ba kaga da ya inganta da zai karfafa waɗanda suke cewar fitsari a tsaye bai halatta ba akwai wanda suke faɗan haka amma a sahih musamman saboda hadisin Aisha da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fitsari a tsaye ba bayan an saukar da alkur'ani to da haka ita ta tafi a kan cewar fitsari a tsaye in ma yayi mansufi ne amma bayan sauka alkur'ani bai taɓa fitsari a tsaye ba kuma wannan hadisin na Aisha ta kore iya saninta ne amma hadisin Hudhaifa ya tabbatar tunda a Madina ne kaga ko Madina ai ba a maganar bayan sauka alkur'ani tunda tun a Makka aka fara saukar da alkur'ani to kuma abin da yake nuna kan cewar babu laifi a yi shi mutum wato ai fitsari a tsaye idan bukata ta taso tare da cewar mafi yawan fitsarin annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune ne a tsugune ne amma bukata ta kansa a yi kamar yadda muka ambata na waɗannan halaye wannan ya nuna kan shi ne asali na halacci to kuma abin da zai nuna mana kan cewar halal ne ba a shafe hukuncin ba shine ruwayar da aka yi daga sahabbai domin an ruwaito daga cikin sahabbai daga sayyidina Umar da sayyidina Ali ibn Abi Talib da sayyidina Zaid ibn Thabit dukkaninsu an ruwaito daga gare su kan cewa suna yin bawali a tsaye wanda ya nuna kan cewar ba abu ne wanda aka haramta ba ko aka shafe hukuncin halaccinsa na'am kuma babu wani ibn Hajar yace ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء باب وانا ابدي يثبت دغا النبي صلى الله عليه وسلم وجن هنا فداري ا تي مونن وجن كاسمو غني اكي ما علامر شوار متين با مسلمي بني يا فداري ا تي ايه كاتي ارمن تو باب ارمنتي باب ارمنتي yasa kun ga yasa ilimin hadisi yake da muhimmanci ina ilimin hadisi shine zai nuna maka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin sa in kamar ka rayu da shi na'am yaron ne ya fi tsari yaron yana tafiya kenan ko babba ne ba a fi tsarinsa najasa ne sai an wanke ka manta inda ka yi idan aka yi shakka a cikin najasa sai ka wanke dufar gaba daya sai ka wanke tufar amma yayyafi da ake yi wannan duk da yake asali ne na waɗansu malamai mai rauni ne saboda wannan in kana shakka ne ya taɓa ko bai taɓa ba amma in ka san ya taɓa baka san inda ya taɓa ba sai ka wanke gaba ki da na'am eh sai ka zubarwa ka wanke in jiki ne sai ka zubarwa ka wanke na'am babun wanke jini na'am Yahya al-Qattan kenan daga Hisham yace yace Fatima ta karanta min hadisi kun ga miji ya zama almajirin matarsa Fatima matarsa ce yana riwaya daga matarsa kun ga saboda haka waɗanda suke ganin kan cewa mata ba ta karatu ko kuma ilimin hadisi na maza ne kawai to ba ta ganin irin waɗannan ga ta malama ce malama mijinta shine almajirinta shi yasa shi Hisham da aka ce Ibn Ishaq yana riwaya daga matarsa yace ina ya ganta yana ɗaya daga cikin abin da ake sukar Ibn Ishaq da shi saboda ya ce wai ya yi riwaya daga Fatima bintul Mundir shi Hisham mijinta yace ina ya ganta shi ne malaman hadisi suka yi masa raddi suka ce to ai zai iya riwaya min wara'i hijab ko ba haka ba tana hijabi tana riwayar hadisi shi kuma yana ɗauka na'am kishi ne daga Asma'u ita Asma'u kakarsu ce kakar Fatima ce kakar Hisham saboda shi Hisham ɗan Urwa ne ɗan Urwa ta Ibn Zubair Hisham Ibn Urwa Ibn Zubair shi kuma Mundir ita kuma Fatima ƴar Mundir ce Ibn Zubair saboda haka ƴar mazazar suke cousins ne first cousin ƴar mazazar shine wanda mata suke ce ma ƴan mazazar ba abokan wasa bane ƴan mazazar ne ɗan mace da ɗan wato ɗanwa da ƙani ƴanwa da ƙani da Asma'u ko ita ce kakarsu domin Asma'u ita ce uwar Urwa ita ce uwar Urwa ta bin Zubair Asma'u ƴar Sayyidina Abu Bakar Asma'u inna binta Abi Bakar ta ce wata mata ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ba ni labari idan ɗayan mu ta yi jinin al'ada a tufarta yaya za ke da jinin sai ya ce ta hutuhu ta kankare shi da farcenta sannan ta cuccuɗa shi da ruwa sannan ta zuba ruwa a kai ta yi sallah a cikinsa wato wannan ya nuna kan cewa jinin haila a najasa ne ga kuma yadda ake wanke shi yadda ake wanke shi an shiga sai an yi sa matuƙa tun yana busasshe a kankare shi don ya zamanto in an zo wankewa ya yi sauƙin fita sannan kuma in aka zo wankewa a cuccuɗa sannan a zuba ruwa to amma yin waɗannan abubuwan ibada ne dole sai ta haka za a yi ko in ka sanya omo ko sabulu ka wanke ya yi maqulul ma'ana tunda wannan abu ne wanda abinda ake nufi izalatul ayn ka kawar da ainin ya zamanto kan cewa ka tsarkake wajen saboda haka in ka ce dole sai an yi shi ta wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hanya ce da ɗaya daga cikin hanyoyi ne da za a al-maqsud abinda ake nufi a tsarkake shi da haka amma ba a ce idan mace jinin haila ya taɓa tufarta ba ta kankare ba kawai ta sanya shi a cikin ruwan omo ta cuccuɗa ta wanke ba za a ce wannan wankin bai yi ba tunda ba ta yi hadisin Asma'u ba ba za a faɗa haka ba hadisin Asma'u ba hadisin zai nunawa ba na'am na'am Ibn Salam al-Baykandi na'am 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 daga babansa shine Urwa bin Zubair daga Aisha ummul mu'minin tace Fatima ta yar Abu Hubaysh tazo yuzuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah ni mace ce da nake jinin istihala wanda yake wato na rashin lafiya fala aqhur dan haka bana ganin sarki kullun tana cikin jini to zan bar sallah kenan ga baki ɗaya rayuwata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata la ba za ki bar sallah ba wannan jini ne da yake fitowa daga jijiya ba jinin haila bane da yake fitowa daga mahaifa dan haka idan hailarki ta fuskanto ki bar yin sallah idan ta juya ta yanke to ki wanke jinin naki sannan ki sallah yace kuma babana ya ce in ji shi Hisham Ibn Urwa kenan babana Urwa ta ya ce sannan ki alwala ga kowace sallah har da wannan lokacin ya dawo ta wata hailar ta dawo to a shahid a nan shi ne farfili an kiddam ki wanke jinin ka ga nuna jini sai an wanke shi wannan ya nuna kan cewa jini na jasa ne kuma wannan ijma'i ne duk da yake wannan hadisin ya zo akan jinin haila amma sauran jinin ma bi ma'ana hu in banda jinin da yake ijma'i ya fitar da shi shine jinin kifi jinin kifi bil ijma ba najasa bane amma in ba haka ba duk sauran jini najasa ne sai dai an yi ruksa ga wanda yake dan kadan san cewa idan an yi sallah da shi ba zai cutar ba. Daga cikin wanda sai na kalin ijma'i akan wannan akwai Imamu Ahmad yace lam yahtalifu fi dam, ba su sabani a cikin jini ba. Duk da Sheikh Al-Jidda daga cikin malamai Imam Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana inkarin ijma'i, shi yana ganin in banda jinin haila ba wanda yake najasa, duk sauran jini ba najasa bane, kamar yadda zamu ci gaba da gani a cikin wannan. Amma ijma'i ya tabbata irin su Imamu Ahmad su Ibn Hazm duk sun yi riwayar ijma'i cewa jini najasa ne, kuma kowane irin jini. Dan haka idan jini ya taba jikin mutum shi ma yayi sallah da shi ba tare da ya wanke ba da gangan ba shi da sallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yan uwa sun ruwaito sun turo tambayoyi. Tambaya ta farko wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah ya kara malam ilimi da nisan kwana mai amfani, amin. Yace dan Allah malam ina son karin bayani dangane da bayanin malam mai akhbari inda yake cewa wal masbuqu in adraka ma'al imami aqalla min raka'atin fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan. Shi masbuqi wanda aka riga shi, wato liman ya riga shi fara sallah, ya zo ya samu liman a cikin sallah, idan ya riski abinda bai kai raka'a ba, aqalla da raka'a tare da liman, to ba zai yi sujada qabli ba wala ba'di tare da liman. Wa fa in sajada ma'ahu, idan yayi sujada tare da shi, batalat salatuhu, sallarsa ta kaci. Wa in adraka raka'atan kamila, idan ya riski raka'a cikakkiya kuwa tare da liman, aw aksara, ko sama da raka'a, sajada ma'ahu al-qabli, zai sujada qabli tare da liman, wa akhara al-ba'di, ya jinkirta ba'di, hatta yatimma salatuhu, har sai ya cika sallarsa. Fa yasjuda ba'da salamihi, sai sujada bayan sallamarsa. Wannan mas'alar ta wanda yake bin liman, idan halinsa biyu dangane da yin sujada qabli ko ba'di, idan ya zo liman ya dago daga ruku'u ta raka'a ƙarshe, sannan ya shiga sallah, dan haka ta gaje samu raka'a ba ko? Ana samun raka'a idan ka samu liman a cikin ruku'u ne ko kafin nan, to shi bai samu raka'a ko ɗaya ba. To wanda bai samu raka'a ko ɗaya ba, ba zai yi sujada qabli tare da liman ba, ba zai yi ba'di ba, domin bai samu hukuncin sallar liman ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah, wanda ya samu raka'a ta sallah to ya samu sallah. To tunda bai samu sallah bai bashi da hukuncin sallar liman, kaga rafkan wadda liman yayi ta su ce can ba ruwansa shi da sallar su, shi sallar sa daban yake yi. Dan haka me hukuncin wanda bai yi rafkanwa ba ya kirkire yin sujada? Kaga ya kara ba cikin sallah ba tare da dalili ba. Saboda haka shi yasa sai mai malam mai ahlari yace sallar sa ta baci, in kai kuma ka inganta sallar sa to me dalilin ka? Tunda kaga daga ya zamanto tamkar wanda ya kara raka'a ne a cikin sallah, wanda ya kara raka'a a cikin sallah, ko wanda ya kara wani abu daga cikin jinsin ayyukan sallah ko ba sa cikin sallah, kaga yayi kari a cikin sallah. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, duk wanda ya aikata aiki da babu umarnin mu a ciki to wannan aikin batacce ne. Kaga da wannan hadisin sai a bata aikin, sai a bata sallarsa. Kowala ana sai a bata sallarsa da wannan hadisin. Wannan shine wajihin abinda mai ahdari yace. Hali na biyu, idan ya samu raka'a daya ko sama da haka, to kaga in ya samu raka'a daya ko sama da haka ya samu sallar liman. Tunda ya samu hukuncin sallar liman, duk abin da ya samu ga sallar liman ta same shi, duk abin da ya shafi sallar liman ta shafe shi. Za ce ba ruwa na liman, kai kaje kai rafkan wanka kafin na zo, ni lokacin da na zo na same ka kana sallar ka daidai wa daida, saboda haka kai rafkan wanka daban, wannan ta kace a ka riga ka shiga cikin kurkukun liman. In ka samu raka'a ɗaya ka shiga cikin kurkukun liman, sallar ka saboda haka idan to anan wajen ya zaka yi tunda zaka bi liman ne a cikin duk abin da yayi yayin da yake sallah kaga zai yi qabli kafin sallama dan haka zaka bi shi amma ba a bi saboda bayan sallama yayi ba zaka bi shi ba tunda kai baka yi sallama ba ba a yin ba a bi sai an yi sallama dan haka kaga anan wajen ba zaka bi shi ba don in kai sallama baka cika sallarka ba sallarka ta baci saboda haka kaga kiyasi shine ka tashi ka ciko sallarka amma kana sanar da cewa akwai ba'adi in kai sallama ce kai ba'adinka in kuma ka manta bayan kai sallamar to matsawar baka fita daga masallacin ba sai kai ba'adi din sai ka dawo koda ka tashi ne in dai baka fita daga masallacin ba sai ka dawo ka zauna kai ba'adi don wani lokaci yakan faru tunda kai ka san baka yi wani kuskure ba ka tashi kana masbuki ka ci gaba da sallarka lokacin da ka zo kai sallama baka tunda cewar ai liman yayi ba'adi ba sai bayan ma ka gama tasbihinka da komai ka tashi zaka fita sai ka tuna to irin wannan sai ka dawo ka zauna ba sai ka dawo inda kai sallar ba ina sai ka zauna sai ka sujjada ba aji dinka shikenan amma an ka riga ka fita daga cikin masallacin to babu komai sallar ka tayi alaikum salam ilimin na'am abu ishaq al-huwaini yake cewa bai ga wata alima ba a duniya to shi bai gani ba ai kaga yace babu ba shi ai babu ba bai gani ba ba za a rasa ba ba za a rasa ba za a rasa ba ai ilimi ga sunan malamai mata da suke ta rubuce-rubuce a cikin majami'ul fiqhiyya musamman dai a fannin fiqh suna rubutu mata masu PhD sun zama professors a fiqh kuma ga rubutun su ga rubutu kayyimi sosai ai ka san ku na Malaysia za a ce ku ba yadda da ilimin naku ba saboda ana ganin wanda ba su iya larabci ba ma ai ba za a yadda da su kan cewa su malamai ba ne inda su ji da turanci suke karanta addini amma rubutu sosai rubutu kuma su rubutu ingantaccen ilimi sosai musamman a cikin malaman a cikin ilimin fiqh akwai mata sosai da suke rubutun rasail na ilimi kwarai da gaske masu karfi kuma ko cikin matan turawa ko da yake wannan ilimi ne daban akwai wannan wanda muka rubuta tun 1980 Aisha at-Tarjumana yar America ce diploma kawai take da shi a larabci amma littafin da ta fassara ta fassara ash-shifa ta fassara tafsirin Jalalain ta fassara da yake irin abin nan din sufaye take ta fassara Futuhatul Makkiyya na Ibn al-Arabi da su fususul hikam na littafin Ibn al-Arabi wa littafin na da irin larabci din nan na falsafa amma ta tafassara su zuwa turanci ne ta yi rubuta ta yi fassara kuma a lokacin nan tana koyar da yara Islamic science kuma tana girki ba wai mai girki ce take da ita ba mu ma baki da muka je muka sauka muka kwana a gidan kashe gari da muka tashi kayan mu da muka cire kuma ga duk an wanke su an goge su an zo an ajiye su kuma ji take ba mai aiki ba kuma ga rubutu na addini saboda haka ana samu ai bai wace ta Allah to kage shi yasa wara'un al-imam abu ishaq yace shi bai sani ba to amma da marasa wara'u ne irin mu sai kaje an ce ai babu to amma kage wara'u shine kace baka sani ba sannan wannan yace dan Allah menene shari'a ta faɗa game da yiwa jaririya mace kaciya jaririya yin kaciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ana kaciya a Madina kuma ya nuna mata yadda zata zaman tokan cewa bata cuci matan ba amma ita kaciya ba sunna bace ga mata hadisin cewa makrumatun lin nisa abu ne wanda yake na karama ba kamar kaciyar namiji ba wanda tana daga cikin khisalul fitra dangane da namiji ita mace ba ta cikin khisalul fitra saboda haka yayin da ya zaman tokan cewa zai iya cutar da ita kamar yadda yanzu ya tabbata abinda yake faruwa ga mata an yi musu wannan kaciyar suna cutuwa a barin sa shine yake musamman da yake babu abin da ya nuna kan cewar yana da cikin sunan fitra dangane da mace sannan wannan yace malam muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala muna ƙara godiya ga gwamnatin Saudiya akan kare kalaman manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su ikon kudirin dokar malam kuma na saurari wani gidan rediyo na waje sun samu wani malami ya soke al'amarin eto wannan shi ma ya bayyana cewar an ba shi abin ne a kushe da aka tashi gaya masa abinda aka kafa na center sai aka kawo abinda jaridun ingila suka fada ba abinda ita hukumar saudiya ta fada ba amma shi bayanin sarki salman da ya kafa wannan in ka karanta bayanin wanda kuma jaridun saudiya sun buga ya ce za a kafa cibiya ta sunna za ta tantance ta hidima da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mun san irin hidimar da saudiya ta yi akan bugun alqur'ani ko taking fahad complex to kamar yadda aka yi ma alqur'ani a madinan dai inda aka sa na alqur'ani haka za a yi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai akan ta kenan fa to su turawa da yake suna da azarbabi akan suka ce to wannan ya nuna gwamnatin saudiya sun dauki za su kafa wannan cibiya domin hadisai da suke nuna ta'addanci da fassara da take nuna ta'addanci wato ai musu tankade da rairaya akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zai nuna ta'addanci in banda ilhadanci su malaman saudiya ba su faɗi ita hukumar saudiya ba ta faɗa haka ba jaridun saudiya ma ba haka suka faɗa ba jaridar ingila ce ta faɗa to shi kuma wannan dan uwa namu da aka bashi sai aka bashi a kunce sai aka bashi abinda jaridar ta faɗa shi kuma ya gina wannan duk maganganun sa ya gina kuma daga baya ya janye shi kansa yayi nadama akan wannan magana da yayi nadama akan abu kware yayi nadama matuka yace wallahi rashin sani ne yace dan an bashi abin a rufe yace kuma ya nemi daga waɗanda suka sani su masa irshadi su sanar da shi irin abin da ne da yan jarida za a yi sai a turo maka a ce ga wannan da Allah muna so mu hira da kai to maimakon saboda haka yayi maganar ba tare da ya kai zuwa ga hakikanin al'amarin ba dan haka shi kansa ya bi dadin abin da ya faru ba kuma yayi nadama na'am a ya janye mana ai ya sanci ta wannan ya rage kuma ku dai ku ji ni dai abin da dai da sani kenan na'am sannan wannan yace Allah ya kara mana imani da ikhlasi ya saka da aljannatu firdaus amin dan Allah akwai mata matsala a sawa yaro suna Hamim masoyi saboda na duba spelling din a alqur'ani sai naga kamar babu bambanci da alhamim na ruwan zafin azaba a'a ba kuma wannan to ai kalma ɗaya takan zo da irin wayannan ma'ana wala yaqalu hamimun hamima ai kaga ya zo amma alhamim din yana zuwa din haka ne yana zuwa da ma'anar ruwan zafi na azaba to amma ya kuma zo da ma'anar aboki hamim amma Allah ya dauki sunayen da sunaye kuna da su na annabawa na sahabbai na annabawa na sahabbai kamar yadda wani bawan Allah yake cewa yake cewa mutane dan fitinan neman suna wanda ba a ji sai su je su kare suna rubuta suna sanya mai ayyansu sunan titunan Misra karshen da sai ga titi sunan da ka sa ma danka wata ran sai ka je Misra sai ga sunan titi ne to da kan muna da sunaye masu daɗi masu kyau sunayen da Allah yake so sunayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma ƴaƴansa sunayen annabawa sunayen sahabbai kai har mala'iku ma kusa su ma a sa musu kai suna ana sawa to sannan ta ƙarshe a matar da ta sha maganin family planning wani lokaci yana jinkirta mata al'ada ita ma za ta yi aiki da hadisin da muka karanta na ƙarshe ita ma in dai jininta na istihaba ne haka za ta yi aiki da shi saboda haka sai ta yi tamyiz sai ta yi aiki da tamyiz dan shi ne ya fi ƙarfi wajen alama yadda za ta bambance jinin yadda za ta gane kan cewa wannan jinin na al'ada ne wannan ba na al'ada ba ne idan ba ta da tamyiz to sai ta koma zuwa ga al'adarta kwanakin da da yake mata sai ta rike a kansu in wannan kwanakin sun zo ta bar sallah in sun wuce ta ci gaba da sallah wani ɗaya daga cikin aibin wannan magungunan rikicin yana yi ma mata rikici ba kaɗan ba wani lokaci sai an haɗa da shawarar likita don ko sun zo sun yi fatawa wani lokacin suka zo wajen fatawa mukan ce musu ku je a zauna da likita tukuna a ji abin da likita zai ce akan yadda al'adar ta jirkita don wani lokaci ba istihaba ba ne jirkitar al'adar ce zamanto wani lokaci sai ya zo ɗan kaɗan sai ya ɗauke kuma bayan kwanaki ya sake dawowa tsakanin na farkon da na biyun bai kai kwana 15 ba ballantana ka ce sabon jini ne saboda haka a da kuma ita ba ta talfiki ta koma zuwa ga mai talfiki rikici dai iri-iri yana zuwa musu to amma dai yawanci abin da ya kamata abin da za ta yi aiki da shi ta yi aiki da tamyiz in babu tamyiz ta koma zuwa ga al'ada in ba za ta iya koma zuwa ga al'ada ba sai ta zamanto al-mutahayyira wanda mun yi bayanin ta lokacin da muke karatun izziya al-mutahayyira a mazhabar Imam Ahmad ce wanda za ta sanya makanta kwana 6 ko 7 shine hailarta ko menene ma duk sai ta manta ta kyale kawai kwana 6 ko 7 daga zarar abin ya daga zarar kai kwana 6 ko menene take gani kawai ce wanka a bisa hadisin Hamlat binti Jahash na Abu Dawud istahidi fi amri a fi ilmi Allah 6 aw 7 wannan shine wanda Imam Ahmad yace hukuncin al-mutahayyira wanda ta rude ta shiga cikin confusion Allah ya kiyaye mu da confusion Allahumma salli ala karatun towe ya saurari karatun umda darasi na 22 karatun umdatul ahkam darasi na 22 wadansu daga cikin wayannan masail din gaskiya kusan sai ga din musamman ta fuskar hadisi an yi su ta kokarin kawo dukkan sabanin riwayoyin da fitar da su saboda haka insha Allah wannan fa'ida ce ga wanda suke da darasin dan su Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala اللهم استرنا بسترة الجميل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره يا قوي يا عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.